Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar
assalamu alaikum jama'a barka ku da warhaka baba yakubu makiri ne zai gabatar muku da labarai na wannan safiyar ba da hantsi kamar yadda abokin aiki na ya faɗa ba kwamitin sulhun majalisar dinkin duniya ya amince bai daya aje asabar cewa bangarori masu yaki a kasar Siriya su fara aiwatar da shirin tsagaita wuta na fadin kasar baki daya akalla kwanaki 30 kuma a cire shingaye da aka sa a wasu wurare ciki har da gabashin guta Haɗin kan da kwamitin sulhun ya samu ya biyo bayan zazzafar tattaunawa da na kwanaki akan bullo da tsarin da Rasha za ta amince da shi. An cimma wannan matakin ne bisa kudirin da kasashen Sweden da Kuwait suka yi aiki a kansa har izuwa kada kuri'a. Wakilin Kuwait a majalisar dinkin duniya Mansur Al-Utaibi ya ce mun san cewa wannan kudirin ba zai magance matsalolin kaikayen agaji da ake fama da shi a Siriya nan da nan ba sai dai muna ganin wannan alama ce ta samun nasara ya ce za iya fara aiwatar da wannan kudirin ya buƙaci bangarori masu yaki su tsagaita kisar kiyashi ba da bata lokaci ba akalla kwanaki 30 jere kuma su bada daman shiga da kayan taimako ga mabukata a kwashe waɗanda suke fama da tsananin ciwo da masu rauni sai dai wannan mataki baya aiki akan kungiyoyin ƴan ta'adda kamar su IS da Nusra Front ko kuma Al-Qaeda. Fadar White House ta rufe wasu bayanai da bakar tawada a cikin kasidar da ƴan Democrat a majalisa suka fitar akan zargin da bangaren Republican a majalisa suka yi cewa hukumar FBI tana amfani da ikonta na bincike ta yadda bai dace ba. ƴan Democrat sun fitar kasidar ce a jiya Asabar makwanni uku bayan da David Nunes ya shirya kasidar da ma'aikatan bangaren Republican a majalisa na wakilai suka tattara. Fitar da kasidar Democrat ya biyo bayan tattaunawa tsakanin hukumar FBI da babban mamban kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar na huskan Democrat ne Adam Schiff mai wakiltar jihar California akan irin bayanai da ya kamata a fitar da su. Schiff shi ne ya rubuta kasidar Democrat a matsayin martani ga takardar da Nunes ya shirya da ke zargin hukumar FBI da ɓoye wasu bayanai da akan alakar Democrat da wani bincike mai adawa da takardun da aka yi amfani da su wurin samun izinin takardar sammaci daga tarayya domin bincike akan tsohon mai ba da shawara ga kwamitin kamfe na Trump da ake kira Carter Page. Kimanin masu zanga-zanga 500 a manyan titunan birnin Tel Aviv na ƙasar Isra'ila a jiya Asabar ne suka bayyana adawarsu ga mayar da 'yan Afirka masu neman mafaka zuwa ƙasashensu waɗanda galibinsu sun fito ne daga ƙasashen Sudan da Eritrea. An gudanar da zanga-zanga ne a kudancin birnin Tel Aviv inda galibin mazauna wuri 'yan Afirka ne da suke shigowa birnin ta wata tashar motocin bas-bas da ke wurin. Sama da shekaru 12 an kiyasta in Afirka 40,000 ne suka shiga ƙasar Isra'ila ba bisa ka'ida ba. A farkon wannan mako Isra'ila ta fara tsare 'yan Afirka da suke neman mafaka da suka kiyarda da taimakon kuɗi da Isra'ila za ta ba su domin ba su ƙwarin gwiwan komawa ƙasashensu wanda ya kai $300,000 kuma a ba su kuɗin jirgi zuwa ƙasashen nasu da ke nahiyar Afirka. Waɗanda suka ƙi tafiyar da za su iya huskantar ɗauri na sai baba ta gani. Tuni dai aka fara ɗaure waɗannan 'yan gudun hijira cikin wannan makon. Gwamnatin Isra'ila kuma tana ɗaukan waɗannan mutane ne a matsayin baƙin haure da suka shigo domin neman kuɗi, amma ba neman su ake yi a kashe su kamar yadda suka bayyana ba. Amma wasu ‘yan ƙasar Isra’ila masu goyon bayan bakin haurin sun shiga cikin wannan zanga-zanga ta jiya Asabar tare da masu neman mafakar, inda suka riƙe kwalaye masu rubutu cewa babu batun koran mutane saboda dukkaninmu ‘yan adamati. China ta maida martani cikin fushi a jiya Asabar akan sabbin takunkumai da aka dora wa Koriya ta Arewa, amma kuma ta ce tana kan bakanta na ƙoƙarin ganin an daƙile shirin nukiliyan Pyongyang da kuma kira makamai masu cin dogon zango. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar a ranar Juma'a abin da ya kira takunkumai mafi girma.
To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi, wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba dokar zabe ne na Najeriya da ake ta janin jaka a kansa. Da farko dai, hukumar zaben kasar ta fitar da tsarin yadda za ta gudanar zaben, amma kuma kwaram sai majalisar dokoki na kasa suka fitar da nasu. To, sai dai fitar da wannan tsari nasu ya haifar da yamaɗi a cikin majalisar, domin wasu suna cewa an sauya wannan tsarin zaben ne da wata manufa. Cikin masu irin wannan ra'ayi ko har da sanata Abdullahi Adamu, tsohon gwamnan jihar Nasarawa, domin ko ga abin da ya shaida wa Madina Dauda game da wannan batu.
Allah kawai san gobe abin da faru gobe, amma abin da muke ciki yau ake yi da mu irin ka'idoji da aka shimfiɗa na samuwan doka da za ƙasa ta yi amfani da shi ba abin da ya kamata ba, domin babban addin abin kulawa a nan shi ne tsarin mulkin Najeriya. Ya faɗi a wurare daban-daban, sashi daban-daban na tsarin mulkin, kan wane ne ke da iko, wani tsarin mulkin ƙasa ne ba shi iko na ya sa ranakun zaɓe. Cewa muke tsarin mulki ya bai wa hukumar zaɓe ne wannan iko. To, aka zo aka ce a akwai wani doka da za a yi mumuyi. Sai muka yi doka, yau dokan nan bai dace da abinda ko bai daidai da abinda tsarin mulki, kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada ba. Wannan doka ba ta da amfani, ba ta da aiki ba.
Ku dama ai masu yin doka ne ko?
Ai, doka kana shi akwai ka'ida, akwai doka da ka yi na tsari na gyaran abin da ke cikin kundin tsarin mulkin Najeriya, constitution. In ka yi, sai kai inda zai zama doka. Dokan da ke ƙasa wanda kowa ya sani, tarjin da ya akan wane ne ke da ikon sa ranakun zaɓe, shi ake son a yi wani abin da ke daban. Me ne ke wani daban? Su aina hukumar da ta ce ga ranakun zaɓe ta faɗi ga tun kusan watan 11 na bara, ba a yi wani abu a kai ba, ana ta gunagune irin na marasa son abin da ake son a yi daga cikinsu. Daga wadda yawanci son zuciya ne kawai. Yau saura wata 11 na yi zaɓen nan farko, kun sa kwana biyu kusa wata 11 kawai saura yi zaɓen farko, don 16 ga wata zai yi, wannan 14 ga wata, 16 ga watan Februari aka kasa. Yanzu ana son a canza ranaku da kuma tsarin zaɓen. Dan me ake son lallai yanzu a yi wannan canji? To, kuma na jin cewa akwai walakin, akwai wani abu daban, ba tsarkan zuciya ne ku zuga ake amfani da shi domin aka wannan canji da ke son yana ainihin ranakun zaɓen nan, ba da kuma wannan zuwa haɗa. Menene so nawa ake zaɓe a fara zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya? Yau aka fara. Menene aka gani lahanin yin haka? Wa aka gaya wa lahan da aka gani daga abubuwan da aka yi da mu? A'a, an yi zaɓe na shekara kaza ga abin da ya haifa. Shekara kaza ga an yi zaɓe kaza ga abin da ya haifa. Shekara kaza ga abin da ya haifa. Bai kamata mu yi abin nan ba, dan abu kaza. In mun yi kaza, mun ga dabu kaza. ba shi akai ba kuma ainihin report da aka kawo wanda aka bayyana aka rarraba mana shi kanshi wanda yake shugaban al'amarin bai sa hannu report din ba mataimaki bai sa hannu report din ba akalla akwai mutane hudu sanarci hudu ɗan kanti wasa wanda aka raba wa kowa kina yi duba yanzu na ma ganin ka yanzu cikin duk san sai yake duk haka adibo yana mu a'a dole a yi shi yau dole a gama yau me ne sauri a cikin al'amarin nan abin da kuma na kasan nan baki daya kuma zaben nan shine ainihin zuciya na rayuwar demokradiyya idan akwai wani abu wanda yake muhimmi ake son a yi a ba da dama yadda ya kamata a tattauna yadda ya kamata a yi sharuwa yadda ya kamata a yi gani yadda ya kamata suna in an ga cewa dole akwai bukatar wannan sai a yi shi
to me shawara yanzu
shine a bar INEC ta aikin ta abin da an muke ce kenan sun ba da kwanaki na zaɓuɓɓukan nan abin da INEC ce a yi
sai da dan majalisar wakilai honorable Timothy Simon Ngolu ya ce sun yi wannan sauyi ne ba da wata manufa ba shi ma ga abin da ya shaida wa Madina
wato majalisa ba ta canja komai ba haka yake tun lokacin zamanin Bilatus wato lokacin shugaba shagari da lokacin marigayi Abiola haka aka yi zabubukan an fara ne daga kasa har zuwa sama in kin tuna a 1999 aka fara da zaben councilor aka je na local government aka zo state da house of assembly sai aka je na national assembly kafin aka yi na shugaban kasa wato wannan tsari ne wanda an saba yi tun lokacin da mun fara demokradiyyar mu Obasanjo ne yazo ya canja wannan abun a 19 a lokacin da yana nan a mulki yazo ya canja aka fara zaben shi na farko a 1999 da wannan tsarin da aka zo kuma second term nashi sai ya sa majalisa suka canja Allah ne dai kawai ya san abin da ya sa aka canja lokacin mu kuma a majalisa ba mu son demokradiyyar mu nan da take girma ta sabu da abin da ba bai yi daidai ba ya kamata a fara kun san a majalisa yanzu mu ma muna so ne INEC ta sake koma yin zabubuka kamar yadda da aka yi saboda masalolin da muke samu da State Independent Electoral Commission wanda ake zargi gwamnoni da yadda suke damfare abubuwa da sauransu yanzu mu mun sa ne a koma yadda yake mu a fara da mu a je gwamnoni sai a jo a karasa da shi shugaba gabaɗaya wato shugaban kasa kenan ban san menene yasa ana tsoron wannan tsarin ba wannan tsarin haka da ake yi lokacin da ake yin sa a da ba wanda ke tsoron sa yanzu kuma saboda siyasa ne ba mu sani ba amma ba da wani nufi majalisa ta yi wannan dokan ba da nufin demokradiyya din ne
sai dai Madina ta tambaye Santa Suleiman Nazifi shugaban kwamitin zabe shi ina ne hurumin majalisa ya tsaya kuma a ina ne na hukumar zabe ya tsaya game da wannan batu
to kamar yadda kika faɗi fitar da ranar zabe wannan ya tattaru da aiki ne na wajen gudanar da zabe wato INEC hukumar gudanar da zabe su ne za su ba da ranar zabe amma salon zaben wane ne za a fara da shi ko waye za a kare da shi majalisa ne wanda su ne kundin tsari na ba da shawara wa yadda majalisa wa yadda hukumar zaben za ta gudanar da ayyukanta wanda ake kira Electoral Act majalisa ne take da wannan hurumin kuma majalisa a yau sun dauki matsaya a game da cewa su ga abin da suke bukata a matsayin ko shine cewa ai amince da matsayar da majalisar wakilai ta dauka kuma yau din da nayi tambaya suka ce su abin da suke bukata shine a amince da matsayar da majalisar wakilai suka yadda kuma haka akai
wannan gyaran ta zauna kenan
ba shakka kamar yadda kowa ya sani majalisa muna da yadda muke abubuwan mu yadda muke abubuwan mu shine yanzu da aka amince a wannan committee na concurrence da ake fadi committee na hadin gwiwa tsakanin majalisar wakilai da majalisar dattawa domin a gudanar da karshen kwaskwarima a kundin tsari na ma'aikatar gudanar da zabe to a wannan lokaci ne muka yaddedenuwa bayan mun yaddedenuwa za mu dawo da shi wa majalisa domin mu fada wa majalisa ga abin da muka yi mu kawo takarda da abin da ya faru mu kawo majalisa mu ce to ga abin da aka yanke hukunci majalisa kuma gaba daya zai ta rubuta takarda wa shugaban kasa cewa to ga abin da majalisar wakilai da majalisar dattawa suka amince shi kuma daga nan sai ya karba wannan aikin wajen sa hannu ko kuma yadda ko kin yadda to wannan shine ana aka tsaya.
Idan yi ki yadda, menene matakin da za a dauka?
To Hajiya, yanzu ba mu sani ba ko zai yadda ko ba zai yadda ba, so a jira a lokacin a gani. Hidima na demokradiya abu ne da ya shafi mutane da yawa, kuma kamar yadda aka sani, kowa na da hurumunsa kuma kowa na da aikin da ya dace. Mu a matsayinmu na 'yan majalisu mun yi namu bisa tsari da majalisa ta dauka, wanda shine cewa tana son a fara gudanar da zaben nan da majalisa a fara, sannan a dawo majalisar jiha da gwamnoni, sannan a ƙarshe a koma a yi zaben shugaban ƙasa, wanda kowa ya san cewa majalisa ta kammala wannan zai an aika wa shugaban ƙasa in ya amince, to in bai amince ba kuma wani abu ne daban, zai kuma a dawo sabon fagen yadda za a duba abin.
Shi ma ɗan majalisar wakilai daga jihar Katsina, Honorable Ahmed Babakaita, ga abin da ya shaida wa Madinan game da wannan batu. Salin da Madinan ta tambaye shi dalilin da ya sa suka yi wa wannan dokar zaɓe gyara.
To na farko dai zan fara cewa wannan siyasa ce, kuma siyasa ce wadda ta bullo daga ɓangaren adawa na jam'iyyar PDP da kuma waɗansu waɗanda ba su jin daɗin jam'iyyar APC. Amma kuma ba saboda ita jam'iyyar ba, saboda halayensu da kuma abubuwan da suke aikata ma al'ummominsu waɗanda suka zaɓo su. Wannan sauyi da aka yi na zaɓen shugaban ƙasa, kamar yadda na ce da farko, siyasa ce. Ana nema a cimma wata manufa ne waɗanda ba su taka rawar gani ba a cikin jam'iyyar adawa za su iya samun gurbi in sun hita daga cikin jam'iyyar ta PDP ta APC. Ana jawarcin 'yan siyasa ne waɗanda za su koma domin a fasad jam'iyyar APC. Wannan shi ne makasudin wannan abin nan ɗin. Ba kowa ne jiya a zauren majalisa yake ciki ba, yake cikin zauren saboda akwai magana kasayin kuɗi na shekarar 2018, wanda kuma kowane kwamiti suna can suna aikace-aikace, waɗansu ko can ba su shigo. Kuma akwai masaniya cewa an aika text message, an aika ma membobi wanda mafi akaran sarinsu MPDP ne, domin su zo su tabbatar da cewa wannan electoral act, wannan kwaskwarima da ake so a yi ma wannan abin nan din dokar zaɓe an yi shi. Amma mu je ga gundarin ita maganar zaɓen.
Kana nufin ku yawancin ku na 'yan majalisar wakilan nan an muku zamba ne cikin aminci kenan?
Kwarai da gaske. Ke zauren majalisa ni kenan na shiga, amma kuma na fita saboda ina da aikin kwamiti na kasayin kuɗi, wanda an ba mu kwanaki aka ce kowa yana so ya gama. Saboda haka yanzu yawancin committee chairman da 'yan committee din suna can wurin aikace-aikacen wannan kasafin kuɗi. In bacin haka da babu yadda za a irin wannan abun ya kawo ya zo zauren majalisa har ma ya wuce. Na harko kenan. Na biyu shi ne babu wannan karashi aka yi daga baya, akwai son zuciya ne a ciki. So wannan kenan. To amma idan mu je ga gundarin abin da suke so su cimma, wannan abun kusan mu muka dauki wuka muka daba mu kanmu. Buhari wanda shi ne ake hari a maganar zaɓe na 2019, dama can da 'yan majalisa da sanatoci su ne suka ci amfanin shugaban ƙasa. Yawancinmu ba shi ya ci gaje mu, mun muka ci gaje shi. Saboda haka ɗan Najeriya wanda yake yarda da Janar Muhammadu Buhari da kasaya zaben shi na ƙarshe da kasashi na harko da kasashi ko ma ya za ka juya shi, in yana son Janar Muhammadu Buhari zai zaɓe shi.
To da yake lokaci ya ɗaga mun hannu tilas mu tsaya, amma akwai batutuwa dama ta bai da wannan batun. Da farko dai, shin wai suwa ke jin tsoron tsarin da hukumar zaɓe ta shirya na gudanar da zaɓen tun farko? Kuma shin wai menene fa'ida ko kuma rashin fa'idan sauya wannan tsarin? Kuma shin sauya wannan tsarin na iya sauya sakamakon zaɓe? Waɗannan da ma wasu batutuwa suna cikin abin da za mu yi ƙoƙarin dubawa a wani lokaci nan gaba. Yanzu a madadin wakilin tamu Madina Dauda da baƙinta, sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Ranar 19 ga watan Fabrairu 2018 rana ce da al'umma garin Dabci da ke karamar hukumar Busari za su manta da ita ba sakamakon kasancewa rana ta farko da yan kungiyar Boko Haram suka kutsa wannan gari suka kuma kwashe wasu dalibai haɗe daga cikin makarantun kwana na mata da ke cikin wannan gari wanda har zuwa wannan lokaci ba san yawan adadin daliban da aka kwashe ba. Tun daga wancan lokacin ne dai aka dinga samun alƙaluma masu karo da juna daga wajen hukumomi daban-daban. Rundunar sojan ƙasar bata fidda wata sanarwa ba tun daga wancan lokacin har zuwa rana mai kamar ta yau game da sace waɗannan ɗalibai. Sai dai gwamnatin jihar Yobin ta fidda wata sanarwa a baya-baya inda ta bayyana cewa rundunar sojan ƙasar ta samu nasarar kubuto da dukkanin waɗannan ɗalibai. Har ma ta bayyana cewa guda 50 ne suka ɓace wanda kuma rundunar sojan ƙasar ta samu kubuto da su baki ɗaya. Wanda har ma aka yi wa iyayen alƙawarin cewa za a mika musu 'ya'yansu a ranar Alhamis ɗin da ta gabata. Sai dai daga bisani gwamnan jihar Yobin Alhaji Ibrahim Gaidam ya bige nema da baiwa waɗannan mutanen haƙuri da ma nuna rashin tabbas ko ya Allah an sace ma waɗannan ɗaliban ne. Na dai kasance cikin rukunin 'yan jaridu na farko da muka ziyarci wannan garin a ranar Alhamis na neman jin zahirin abin da ya wakana.
Yanzu ƙarfe 3:15 kuma za ka muna shiga cikin garin Dabci kenan. Ga kuma jama'a na cigaba da walwala dai, ina ganin jama'a hannu hagu da dama kowa na cigaba da gudanar da harkokin sa irin na yau da kullum. Ga jirgi kuma yana yawo sama.
Wannan ranar ne ma gwamnan jihar Yobin Alhaji Ibrahim Gaidam ya zarci al'umman wannan gari wanda har ma ya so mai masa jawabi yana mai cewa
maza da mata da iyayen yara gaba daya assalamu alaikum. Gani mu adabci a cikin ku yau ba dan komai ba saboda abin da ya faru a Gamman Secondary School Dabci. Abin da ya sa bamu zo jiya ba mun samu labari cewa sojojin suna aiki jirgin sama suna aiki kar mu mada muna zuwa don a ce ko Boko Haram ne su jefa mana bom. Muka dauki lokaci sai yau ne Allah ya kawo mu. To abin da ya sa muka zo muna so mu zo mu yi bayani ne. Wannan musifa ce Allah ya aiko mana. In Allah zai yi abin sa baya shawara. Ko kana so ko baka so da dadi ne ba dadi sai ya soka maka. To lalle wannan abin da ya faru a lokacin da yaran Boko Haram din suka shigo cikin garin Dabci, labarin da nake da shi sun fara harbi a wajen police station wajen yan sanda kenan. To daga jin karan bindiga duk mutanen da yake cikin garin nan kowa ya gudu, sai dai wanda ya gaji sosai mai yiwuwa ba ya iya tashi, mai yiwuwa an bar su a gidajensu sun gudu. To yanayin haka din ko akwai ƴaƴanku a cikin ba da musu zo gidan naku tunda kuma kowa ya gudu. To yanzu har yanzu ba mu da tabbaci cewa waɗannan yaran sun tafi da ƴan matan nan, ba mu da tabbaci har yanzu. Ana tabi mu yi ta addu'a da yake yanzu sojojin nan suna tabin su, Allah ya bayyana su. Addu'a za mu yi, ba abin da za mu yi, ba za mu tabbatar cewa sun bata ba ko sun tafi da su ba. Kawai dai yanzu za mu ci gaba da addu'a kuma za mu ci gaba da cikiya. Iyaye su yi addu'a, mu ma a gwamnatin can din ba mu zauna ba. Wallahi ba wani baccin kirki da muke tun wannan abin da ya faru. A ji addu'a, kada a yi kuka da yawa. Allah da
ya alamu dai wannan jawabi bai gamsar da wasu iyayen yaran ba wanda suka dinga nuna fushi su kamar haka. Sai dai wasu daga cikin mazauna wannan gari na Dabci sun ce sun ga waɗannan motoci ɗauke da waɗannan yara, yayin da yaran ke ta kuka a cikin waɗannan motoci amma babu wani taimako da suka samu don su kansu ba yadda suka iya.
Sunana Abdullahi.
Kai mazaunin wannan
gari? Jimuna.
Yawwa, to yi mana bayani abin da ya faru.
Kaga ga shagona nan. Ranar Litinin kamar misalin ƙarfe 6:30 haka mun yi alwala za mu yi sallah. To wannan layin da kake gani, kawai sai muka ga filos kaman guda 8 haka sun fito. To bayan nan biyu suka yi haka, wasu suka yi nan da irin kantan nan katuwa, wasu kuma sai suka shiga cikin wannan layin haka har can cikin gari. To daga bisani dai aka fara harbe-harbe nan, mu duk muka gudu muka watse, wasu suka shiga cikin gida da sauransu haka. Daga baya sai muka ji labarin cewa yaran da suke cikin makarantar nan suna ta ihu haka, wasu sun yi cikin gari cikin daji, wasu kuma an dora su a mota haka. Su wannan 'yan ta'addan sun dora su sun yi haka da su.
Wannan motoci ne?
Akwai irin hilos-hilos haka da kuma irin tata din nan katuwa.
Motocin za su kai nawa ne wanda ka gani da idanunka?
Gaskiya dai ni akalla na ga za su kai kaman 9.
A ran Laraba ne dai mai baiwa gwamnan jihar shawara kan harkokin yaɗa labarai, wato Alhaji Abdullahi Bego, ya fidda wata sanarwa wanda ya shaida al'umman jihar cewa rundunar sojan ƙasar ta samu nasarar kubuto da waɗannan ɗalibai da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka sace a ranar Litinin da ta gabata. Wanda daga bisani yana mai auhun al'umman jihar da ma iyayen yaran da aka ba su wannan sanarwa bisa hujjar cewa bayanan da suka samu kenan da farko, amma kuma suka fahimci cewa wannan batu ba gaskiya bane. Da haka suka ga ya dace su fito don neman afuwan al'umman jihar Yobe game da wancan bayanan da suka bayar tun farko. Wannan lamari dai ya jefa mutane cikin rudani na ganin cewa ba shine karo na farko wanda ake samun irin wannan matsala, musamman na bada bayani wanda kullum lokacin da aka sace ƴan matan makarantar nan na garin Chibok an samu irin wannan rudani tsakanin hukumomin tsaro da iyayen yaran, yayin da hukumomin tsaro a wancan lokacin suka bada sanarwar cewa sun kubuto da dukkanin ɗaliban da aka sace wanda kuma daga baya suka karanta kansu da kansu. Wannan batu dai da ya zama tamkar almara ya sake jefa al'umman wannan jiha cikin wani hali, ganin cewa ta ministan ma'aikatar yaɗa labarai na Najeriya Alhaji Layi Muhammad tare da karamar ministan harkokin waje wato Hajiya Khadija Abubakar Abba Ibrahim sun zarci wannan makarantar bisa umarnin da shugaban kasa ya basu. Sai dai ministan yaɗa labaran ya shaida manema labarai cewa har yanzu ne suna kokarin bincika adadin ɗaliban da aka sace ne, amma yanzu ba za su ce ga adadin ɗaliban ba.
What we can say clearly now is that we have not been able to establish how many people were abducted. What we know for a fact now is that we cannot account for some students. But since 2 days ago, students have also been reporting back to school.
Yace abinda zamu ce anan a zahirance shine ba za mu iya fadin tabbatar da cewa ga adadin yawan ɗaliban da aka sace ba. Abinda muka sani a gaskiya anan shine ba za mu iya bayyana adadin wasu ɗaliban ba, amma tun kwanaki biyu da suka gabata wasu ɗaliban suna dawowa da kansu. Muna da bayanan cewa wasu daga cikinsu suna buga waya daga inda suke samun mafaka, amma idan al'amura suka daidaita za mu yi kokarin gaya muku abinda ake ciki. Ku yi haƙuri ku ba mu 'yan kwanaki biyu, za mu faɗa muku duk abinda ake ciki.
Give us a few more days, please.
Na dai shiga daga cikin wannan makaranta na kuma zaga ɗakunan kwanar waɗannan ɗalibai, inda na ganewa idanun kayayyakin waɗannan ɗalibai.
Yawa yanzu haka nan ina cikin ɗaya daga cikin ɗakunan kwanan waɗannan ɗalibai, waɗannan ɗin ma babu komi abinda za ka gani sai kayan waɗannan ɗalibai da gadaje da dai sauran kayan sakawansu, amma babu mutum ko da guda illa kayayyakinsu da za ka san kuma sun gudu ne sun bari saboda tsoron wannan abin da ko kuma fargabin wannan abin da ya faru.
Na kuma samu zanta da wasu iyayen da aka sace ƴaƴan nasu, inda na tambaye su koya suke ci game da irin wannan kwangwabakan baya da gwamnatin ke yi game da batun ƴaƴan nasu. Ga dai abin da wasu suke cewa.
Amina mi mai goro.
Kana da ƴaƴa cikin waɗannan
wani? Akwai, ina da yarinya.
Shekarunsa zai kai nawa?
25.
Tana aji nawa?
Tana J3.
Yanzu an gano ta ne ko kuma har yanzu ba gano ta?
Ba gano ta ba yanzu.
To ya kake ji game da wannan lamari, ganin cewa da farko an ce to waɗannan mata, kuma yanzu an za an ce ba ma ɗebe su ba?
So sai sun faɗa ka, mu yanzu ba wani hali dai, kawai dai gaya mun shiga sai dai alhamdulillah, sai dai mu ta addu'a Ubangiji Allah ya bayyana mana su.
Ya kuke ji game da cewa gwamnati ta fara nunar sarwa kuma gwamnati ta janye?
Shine ta je duk aiki duk ita ta yi, akwai siyasa ne kawai a cikin.
Wani irin siyasa?
To siyasa ɗin sun ce sun samu kuma sun gaya mana daga baya, kuma mun zo shi da kansa ya ce mu zo mu karɓi 'yan matan da muka zo kuma ya nuna mana babu.
Shi wa kenan?
Shi gwamna.
Jiya da daddare an ce an samu yaran nan a gaidan, za a kawo mana su yau. Daga ƙarshe gwamnati ta zo ta ƙaryata wannan abin akan cewa ba a samu kowa ba. To wannan abin da meye kama?
To shi ne abin da ya sa ku yin bore?
A'a, ba bore ba ne. Duk wanda ka same shi yana cikin wuta, ka kunna masa wuta, yana rana, ka kunna masa wuta a gabansa, kaga zai ji zafi ai. Maimakon su yi cooling station na mutane, a'a muna bincike. Wannan abin da ake gaya muku ba haka ba ne. Sai suka ce wai kwata-kwata ma babu labarin an ɗauki yaran nan. Kaga wannan abin da me yayi kama? Abin da muna jin kukansu an fita da su. Waɗansu sun kwace a cikinsu sun gudu. Gwamnati kwana biyu muna jira ta bamu bayani akan yaran nan.
Akwai 'yarta a ciki kai?
Akwai 'yata a ciki.
Me sunanta?
Sunanta Zare Girema.
Shekarunta nawa?
Shekarunta 13.
Kamar ta kai aji nawa? Tana aji nawa?
Tana JS1 ne.
Batun wannan ɗalibai dai a iya cewa ya sake bisa ganin tunanin al'umma, musamman ma na shirya arewa maso gabacin ƙasar, da ke ganin cewa alamuna sun soma sauyawa na batun kawo ƙarshen 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram da gwamnatin ƙasar ke ci gaba da fafutuka a kai. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.